Shukuru godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya bamu wannan dama don ci gaba da karatun littafin Riyadus Salihin na babban malami Abi Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Allah ya ji kansa da rahama. Za mu tashi babi na 26 wanda malam ya sanya mushi taken babu tahrimul zulmi والامر برد المظالم. الظلم abinda ake nihi bai afan babu tahrimul zulm babun da zai bayani akan haramcin zalunci da kuma umarni da maida abinda mutun ya zalunta ga ma'abutansa mana bayan ya tuba kuma ya maida abinda ya zalunta ga ainihin ma'abutansa. Asali az-zulmu shine an-naqsu tawaya, mutun ya rage wani abu wanda ya kamata ya aikata shi sai ya rage shi, mutun ya bar abin da ke wajibi ko kuma ya bar abin da Allah subhanahu wataala ya dora masa wanda ya kamata ya aikata yake aikata shi, nau'i ne na zalunci. Sannan zalimci shi ana iya kasa shi gida biyu. Az-zulmu nau'ani, zalimci ya kasu kashi biyu. Akwai zalimcin da yake da alaka da haƙƙoƙin bayin Allah, akwai kuma zalimcin da ke da alaka da haƙƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala. Zalimcin da ke da alaka da haƙƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala shine kin aikata abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ka da aikatawa. Mana mutun ya zanto ya bujire ma dokokin Allah, abinda Ubangiji ya haramta shi yake aikatawa, abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halatta yace ya aikata to baya aikatawa. Wannan nau'i ne na zalunci a haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala wanda haƙiƙaninsa yana komawa zuwa ga wanda ya zalunci shi yake rage kansa da kansa. Sannan akwai nau'i na biyu shine ma ya ta'allaqa bi huquqil ibad, zalimcin da ke da alaka da haƙƙoƙin bayin Allah shine mutun ya ci wani haƙƙi daga cikin haƙƙoƙi na bayin Allah ko dukiyansu ne ko wani abu daga cikin abubuwan da sun ka bashi ajiya ya ainihin cinye ta kowace irin hanya, in ma ta hanyar ainihin sata ko ta hanyar kwace ko ta hanyar yaudara ko zamba cikin aminci. Zamba cikin aminci shine mutun ya yarda da kai ya damka maka dukiyansa, to saboda amintan nan da yayi da kai ya damka wannan dukiyan, kai kuma sai ka yi mishi zamba ka ha'ince shi da wannan amana da kai, nau'i ne na zalunci. Wannan nau'ikan guda biyu duka gaba daya haramu ne musulmi ya aikata, namiji ne ko mace. Daga cikin zalunci wanda ya shahi haƙƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya yi girma shine mutun ya aikata shirka, don shirka tana daga cikin abubuwan da suke manya-manya wanda ke sabo ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mutun ya sanya ma Allah subhanahu wa ta'ala kishiya, kishiya shine ya sanya mu kishiya wajen bautansa ko ya sanya mushi kishiya wajen biyayya da da'a, shirku da'a kenan, ko ya sanya mu Allah subhanahu wa ta'ala kishiya wajen soyayya, shirkul mahabba kenan. Duk wani nau'i na shirka baya halitta dan adam ya zamanto ya aikata shi. Aikata haƙƙin nau'i ne na zalimci, zalimci ne a cikin haƙƙin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma mutun ya zalimci kansa. To duka kin guda biyu kin haramu ne mutun ya aikata, imma ya zalimci kansa ta hanyar wani aiki daga cikin ayyukan da Allah ya umarce shi, ko kuma mutun ya zalimci bawa daga cikin bayin Allah ta hanyar cinye dukiyansa. Bangare na biyu na ainihin babin shine raddul mazalim, tahrimul zulm, an haramta zalimci. Sannan wal amru bi raddil mazalim, da umarni da maida abinda mutun ya zalunta. Duk wanda ka zalunta shine kai kokari tun a wannan duniya, tun kamun a bar duniya ka maida mushi abinda ka zalunce shi, ko ka nemi ya yahe maka, wannan shine kadai abinda zai iya taimaka maka ka gyara alaƙarka da Allah subhanahu wataala. Saboda shi zalunci na abinda ya shahi haƙoƙin bayi, hadarinsa shine Ubangiji baya gafarta shi. Allah baya gafarta maka haƙƙin wani da ka riga ka cinye, dole sai in mai haƙƙin ya yayi. Na farko ka shiga haƙƙin Allah saboda ka haƙinci dan uwanka ko ka zalunce shi ko ka mushi kwace, Allah ya haramta haka ka aikata. Na biyu, wannan dan uwan naka wannan haƙƙin nasa da kace, to wannan haƙƙin sa ne Ubangiji subhanahu wataala bai yayi maka, sai shi mai haƙƙin ya yayi. Allah subhanahu wataala ya tsare mu ya kare mu. قال الله تعالى وبنجي مدوكك يكي تشاو مال الظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ران التاشين قيامه الظالمي باسو ده وني مسويي باسو ده وني مي تشيتو وند زا اجي مغانا شي يطاع وند زا اجي مغانا شي اكربو مغانا شي اتشيتي كو اسرنغومتاما كو اسيرتت ده وند يظالمشي كانسا wannan kade ta isa ta tsoratar da mu akan ainihin zaluncin bayin Allah subhanahu wataala, ta isa ta ainihin tsoratar da mu akan mi akan zaluntan kawunan mu akan zaluntan kawunan mu ta hakkin ta hanya haƙoƙin Allah subhanahu wataala. Ne suke buga wa mali zalimin min hamim wala shafi'in yuta. Wannan aya kuma tana karantar da mu cewa ashe duk wanda ya zalunci kansa kai ya yaudare kansa kuma kar ya bari a yaudare shi a nan duniya, ta hanyar cewa matukan dai kana tare da mu, matukan dai kana yawaita istighfari, to duk abin da ka aikata za a riga gafarta maka. Wannan yaudara ce da kuma ba mutum wani hukunci daga cikin hukuncin Allah subhanahu wataala a baibe. A'a, Ubangiji subhanahu wataala mahalicci ne, ba abun wasa bane. Ba ta yiwa ka ci gaba da zaluncin mutane kuma ka ci gaba da yin istighfari, ka san cewa ya haramta wannan zaluncin, kuma ka san cewa haramu ne, an yi maka wa'azi an tsoratar da kai ka zalunci bayin Allah, kuma ka komo ka zauna tsakar dare kai ta istighfari. Yau haka ne ai kowa ma sai ya aikata. In ka yi da ha'inta wanda ka ha'inta yi ka zo ka zauna cikin gida awa guda ko awa biyu ka yi ta istighfari, wallahi wannan ba zai tsiratar da kai ba. Sannan wani wanda zai shiga gaba ya ce saboda ni bawan Allah ne, saboda nagartata ko saboda aikin da nike na ayyuka alkhairi, idan muka tashi kiyama ni zan yi mi, ni zan tsaya maka. A'a, wallahi duk wanda ya zalunci kansa ta hanyar shirka ga Allah subhanahu wataala, ta hanyar mi, ta hanyar ainihin barin wani wajibi daga cikin abin da ke wajibi ga Allah subhanahu ga bawa ya aikata, ko ta hanyar aikata abin da Ubangiji subhanahu wataala ya haramta ya hana shi ya aikata, to babu wani wanda zai tsaya mushi ranar tashin kiyama, ba wanda zai tsira gaban Allah subhanahu wataala sai wanda ya zo ma Allah subhanahu wataala da gyararren zuciya da kyakkyawan aiki. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Wa qala ta'ala wa malil zalimin min nasir. Hakanan az-zalimai ba su da wani mai taimakon su, babu wani wanda zai tsaya maka ya taimake ka, ranan tashi kiyama kowa ta kansa yake. Saboda haka idan ka san akwai wata alaka ta zalunci tsakaninka da bayin Allah, to kai kokari ka warware ta a wannan duniya. Idan ka san akwai abubuwan da kai ta aikata na haƙƙin Ubangiji subhanahu wataala wanda ya umarce ka kake aikatawa, to tun yanzu ka yi makanka kiyamul layli, ka tuba ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala, ka warware da wannan ainihin nau'ikan na zalunci, dan dukkan sharrin sa yana komawa zuwa gare ka. Daga cikin hadisai, an Jabir radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul zulma fa inna adh-dhulma zulumatun yawm al-qiyama wattaqush shuhha fa inna ash-shuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisin na Jabir yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ku bayin Allah, ittaqul zulma, ku ji tsoron zalunci, ku ji tsoron zaluntan kawunanku, ku ji tsoron afkawa cikin zalunci, saboda zalunci az-zulmu zulumatun yawmal qiyama, dufaine ranar tashin kiyama, dufu ne. duk inda kaji an ce dufu to babu kyau, Allah ya tsare mu da dufun ranar tashin kiyama. To ku ji tsoron ainihin zalunci nan da dukkan nau'ika na zalunci. Kaka zalunci Allah su zalunci kanka ta hanyar mi haƙƙi daga cikin haƙoƙin Allah subhanahu wataala, kanka sanya mishi kishiya. Karka bar wani abu da ke cikin wajibi wanda akwai iko wajen aikata shi kake aikatawa. Sannan karka zalimci bayin Allah, ka tsaya mumini nagari, bawan Allah nagari mai neman halaliyansa. Wattaqu shuhha, ya ku bayin Allah ku ji tsoron kwabro. Kwabro shi ne kana da abin ba za ka iya ciyar da kanka, ba za ka iya ciyar da wanda ke suke da yauninsa yake wajibi a kanka. Mana ba za ka iya ɗaukan yaunin kanka ba, ba za ka iya ɗaukan yaunin iyallanka ba. Shine kwabro, ma'ana mutum yana da hali ya yalwata mu iyallansa sai ya ce ina, ai wannan kudi idan ana kashe su fa 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 za su kare gaba daya, ya akai suka taru, dubaran ka tasa suka taru. Yayin da ake bukata ka yalwata mu kanka kadai, zaka ga an kawo mutum yana da kudi ka rasa yaya ne ma zaka iya fassarawa. Mutum yana da kudi yana da hali, amma kuma a kama shi da wa'ansu nau'ika na abun kumya, a ce wane wannan abun da ya sabbaba maka yana daga cikin shi yunwa, wane abun da ya sabbaba mu wannan iyallan naka, wannan matsalar da ta samu wannan iyallan naka yana daga cikin su yunwa, alhali kuma kana da shi, to me za ka yi da shi? Shin dukiyanka, hakikanin dukiyanka ita ce wanda kai amfani da ita nan duniya, ita ce wanda kaci kai ainihin sutura da ita, kai ainihin kyauta, kai sadaka, duk abun da ka bari bayan wannan ba naka bane, dukiya ce ta magada. Idan in kana kokari ma in akwai a hannunka kai amfani da shi, kai yalwata mu kanka, kaga ma kanka kwabro, kai yalwata mu iyallanka, kaga mai iyallanka kwabro. Abinda Allah ya hana shine almubazzalanci, huce iyakawa cikin ciyarwa, huce iyaka cikin mi cikin ciyarwa, ke ku ji tsoron ainihin yin kwabro. Fa inna shuha, saboda shi kwabro na harko dai kai baka ji dadin rayuwanka ba tare cewa kana da dukiya, sannan kuma kwabro ahalaka man kana qablakum, shi ya halakar da wanda suka gabace ku, suka yi ainihin kin jihadi da dukiyarsu, suka ke yin amfani da abinda Allah subhanahu wataala ya ba su dan daukan yauninsu, dan daukan yaunin wanda ke wajibi a kansu daukan yauninsa, har abin ya kai da zuwa ga halakar da su. Hamalahum ala saf ala an safaku dima'ahum, saboda kwabron su, dukko wanda ke da kwabro zaka same shi yana da mugun san dukiya, saboda mugun san dukiyarsu shi ya kai har suka zubda jinin ɗan uwansu, amma har suka yaki ɗan uwansu, saboda san wannan dukiyan ya kai wannan ƙasa ko wannan mutum ya je ya mamaye dukiyar wani, ko kuma ya dauki ɗan ta'adda su je su kashe wani, saboda mi? Saboda kuɗin ya komo gare shi, ko wata haraka da yake ganin wani yana samu sai ya yi kokarin cewa a je a halaka wani, wannan tunda wani nan baya nan harakar da yake zata komo gare shi, ya kai shi hadama kawai san dukiya. Wannan zubda jinin da yayi ya bude mu kan shi kofar bala'i. Na harko dai wanda aka kashe ya riga ya tafi, kuma akwai shari'a tsakaninka da kai da shi ranar tashin kiyama. Mun riga mun karanta cewa mutum zai zo ranar tashin kiyama yana cakuma da wanda ya kashe shi, ya riga ya ubangiji sal haza, ka tambayi wannan me yasa ya kashe ni, mi za ka bada amsa ranar tashin kiyama? Saboda kudin da ake samu, saboda haraka na kasuwa, saboda wata dama, saboda wani mulki, duka anan za ka bar shi. Yanayin idan muka kasance masu bin karantarwa addini, masu bin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu, da abinda manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu, wallahi za mu yi rayuwa mai daɗi. Kwabro shi ya kai su har suka zub da jininsu, sannan kwabro shi ya kai su wastahallu maharimahu, suka halatta abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta musu. Me yasa? Saboda wannan kwabro. Shi kuma wannan kwabron shi ne kai kana da shi baka iya ciyar da kanka ba, kuma kana kwadayin na wani, kana kwadayin na wani. Ita kuma rowa shi ne kana da shi ba za ka iya badawa ba, ko da ba tare kana kwadayin na wani ba. Washuh shi kuma shuh shi ne mutum yana ya kame ba zai iya badawa ba, sannan kuma yana kwadayin na wani ya zo gare shi, wannan shi ya kai shi zuwa ga mi? Zuwa ga ainihin yakan dan uwansa, da kashe dan uwansa, da ainihin raunanar da dan uwansa, da halatta abinda Allah subhanahu wataala ya haramta. Hadisin dalili ne akan haramta zalunci, saboda zalunci dufu ne, dufu bayan dufu, duhu bayan duhu ranar tashin kiyama. abin da ya riga ya gabata wani zai ce ah to yau na ji karatu yau na ji hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma tsakani na da wani da wani da wani da wani akwai al'amurka kaza idan wa'annan suna raye iko kare ka nemi ku warware idan ba sa raye iko kare ka yi yawaita addu'o'i gare su ka yawaita ayyukan alkhairi dan lallalle ranar tashi kiyama sai an biya wa'annan bayin Allah yalla shedan ya raya maka yace ah to ai ni an zalimce ni shika goma ni ko inna ilga maka mutanen da suka zalimce ni Allah ya yawa da su bare in an biya na kiyama ni ma yin biya su wannan fatawa ce ta san rai kuma shedan ya sanya maka wannan ne dan ka ji dadin ci gaba da zaluntan mutane kullum naka bayya karewa ni ma an zalimce ni wallahi kware ku bai kare an zalimce ni an biya ni ni ma na biya shi a'a kai fatan cewa kai ba zaka biya ba kowa kuma kai a biya ka da ka biya wa ansu sun maka tanadi wallahi tanadin da anan da za a ce duniya ta kace a hannun dama a ce ga wani lada guda uku ko guda biyu ko guda daya ya hana ka shiga aljanna wallahi a shirye kake inda duniya limki 100 ce ka bada ta ka shiga ta ka ibada ta wannan ranan da za a nemi wannan ladan guda daya rana ce da mutane za su shiga cikin firgici su shiga cikin bala'i su shiga cikin musiba rana ce da mai ciki za ta yadda abinda take ciki yake cikin ta ba tare da ta sani tai fatali da shi rana ce mai shayarwa yanda uwa take jin danta amma tai fatali da danta wanda take shayarwa mutane za su shiga cikin dimuwa kai ka ce sun sha giya ubangiji ya ce wa mahum bisukara walakin na azaballahi shadid ba cikin dimuwa ba suke kowa ya dimoce to a wannan ranan ce ranan da wanda ka yi so a duniya ka yi kamna da za ka nemi ko za ya nemi ka bashi ya ba ka bashi rabin lada ko lada guda daya wallahi ba za ka iya bada ba to a wannan ranar ce za a rika biyan ka da abubuwan da bayin Allah suka haince ka wallahi matukan da su tare maka wani abu lalle in sun kai ka bango kana iya zuwa wajen shari'a a huddo maka haƙoƙinka amma idan ba su tare maka ba bar su su tai sun yi maka tanadi tanadin da ranar da zaka ji dadin sa fiye da kowa ranar tashin kiyama wa da abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala la tu'addun al huquq ila ahliha yawm al qiyama hatta yuqadu lishati al jalha min ashati al qarna annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin wannan hadisin yayi rantsuwa lamukin da aka ambata lamuce wanda take karfafa lamuce wanda take tarantsuwa wanda kuma mu annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin shartukan imani da shi koda bai rantsuwa ba duk abin da ya hadi wajibi ne mu karbe shi mu gaskata shi mu aiki da shi to annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce wallahi na rantse da Allah tabbat sai kun ba bayin Allah haƙoƙinsu la tu'addun al huquq dole sai kun ba bayin Allah haƙoƙinsu ila ahliya ai kowane bawa da kace ainihin haƙinsa wani haƙi da ke tsakaninka da shi wallahi sai ka maida mu shi ranar tashin kiyama sai ya ce ba ku ba ma mutane hatta yuqada lishatil jalha min ashatil qarna kai ba ku mutane ba daidai da tumkiya mai kaho wadda za ta tunguji ilwata wadda bata da kaho ta zalimce ta ta buge ta ta soke ta da wannan kaho ta ingije ta wallahi sai an sa wannan wadda bata da kahon ta rama kaga ubangiji subhanahu wataala bai duniyan nan ba da dabbobi dabbobi mata'ani abubuwa ne na more rayuwa Allah ya yi su ne ya karrama mu don mu yi amfani da wannan ni'imar mu samu karfin bauta ma Allah subhanahu wataala don ubangiji ya yi duniyar ne don a bauta mishi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci jinsin mutane ba jinsin aljannai da jinsin mutane sai don su bauta mini ai illa liya'buduni sai don su kadaita ni ni kadai cikin bauta wannan ita ce manufa da Allah subhanahu wataala ya sa ya halicci duniya Allah ya halicci duniya dan abota masa, amma dabbobi da sauransu duka za a maida su kasa, ba sa daga cikin wanda aka dora mu shari'a, ba su da hankali, ba sa daga cikin wanda aka dora mu shari'a. Amma saboda Ubangiji subhanahu wataala ya nuna mana cewa yau za a yi muku hukunci na adalci, yau za a yi muku hukunci wanda baka isa baka je ka bada cin hanci a dokin haƙƙin wani a baka, baka isa ba saboda kana da mashiga wajen mai shari'a ya dibi huskanka, ya dibi yauninka, ya ainihin yiƙin shari'a daidai. Yau kowa da kowa ya zo wajen Ubangiji a matsayin bawa, kowa da kowa gaban Ubangiji ya zube, baya da wani matsayi, baya da komai, yana jiran hukuncin Allah subhanahu wataala. To a ran nan duk wani mai ƙarfin da Shaitan ya ruda shi a duniya ya murkushe haƙoƙin mutane, wani ma saboda wawanci, idan aka ce wani ka ji tsoron Allah, ko kuma mutum ya ce Allah ya isa abin da kamar ya ce, take gaya ma Allah, an kwaci. Wani wawanci ne da rashin sanin Allah. Wallahi ma qadarullah haqa qadari, busu san Allah ba hakikanin sani. Bawa ya faɗi irin wannan kalma, ko mutum ya ce tayi ka gaya ma duk wanda kake gaya ma, ya mance subhanahu ta'ala huwa ashaddu minhu quwwa, ya mance Ubangiji subhanahu ta'ala anan yana iya kariya shi yanda ya ga dama. Kuma dan adam za ka ga galibin irin wa'annan wanda suka rudu da wannan zalimcin sun gaza hankalta, saboda shedan yana cikin haraka, sun gaza hankalta da dokan izina da na gabansu. Mutum ya tara duniya, ya tara ta, ya tara ta, yanzu ya zo ya zauna, wallahi ba zai ci ta daidai ba, sai a turo mishi wata cuta. Kaga irin talaka yana da ita bai damu ba, amma shi aka turo mita, aka turo mishi wannan cuta, aka jarraba shi da ita, duk sai ta cinye wannan dukiyar, saboda bai son mutuwa. A tayi maraka, a tayi inani, a dauke shi duk inda ya shi, ko nawa ne zai bada ya tayi wannan kudin, sai ta tayi haka nan, sai ta tayi haka nan, sai ta tayi haka nan, sai ga wata rana sai an ce wannan hawa ne na da, wannan huwa ne mai matsayi kaza. To kaga ya isa ya zamanto mana izina, ya zamanto mana abin izina. Ashe koda an jarrabe ni da dukkan wani nau'i na jarrabawa, to in tahi ga Allah subhanahu wataala ba ni da haƙƙin kowa a kansa. Wannan shine tafiya mai sauki. Wallahi ko maka tahi da lodi na sabo, bana umarni ayi sabo da ka tahi da lodi na haƙoƙin mutane wajen Allah subhanahu wataala. Saboda Ubangiji subhanahu wataala matukan ba shirka ba kake, ya dau alƙawalin cewa zai gafarta maka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. To matukan ba shirka, Allah yana baya gafarta idan aka sanya mishi kishiya. Nan Ubangiji ya ce bai ya gafarta ga duk wanda ya mutu yana shirka, sai amma ya ce kuma bayan haka yana gafarta ga duk wanda ya ga dama. Wallahi in Allah ya ga zuciyanka, yaga irin yanda ka koma ga shi, koda abu sakan ga dan rashin lafiya ne, ka tuba ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala da gaske kake, Allah sai ya gafarta maka, don babu wani wanda zai iya hana Allah ya gafarta ma bawa. Amma haƙoƙin mutane ku suna nan, shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana tun a nan duniya mu sani, wallahi sai kun ba mutane haƙoƙinsu, wallahi sai kun biya mutane ranar tashin kiyama, hatta dabbobi. To kai tunda dabbobi ma ba a bari ba, to ai ka san kai wanda kake aka dora maka shari'a min babi aula, koda ba a faɗi ba, da a ce ba a faɗi ba la tu'addunnal huquq, a ce kawai satuqadu shatul jalha min ashatil qarana, za a yi shari'a wadda take dabba mai kaho, tumkiya mai kaho da tattunguzi, yalwata mara kaho za a sa sarama, wannan shi kadai ya isa wa'azi. To tunda amma tumaki dabbobi, wallahi yana zawa kanmu. Wani hadisin ya kai makwara wajen wa'azi da tsoratarwa akan mu shiga taitayin mu wajen haƙoƙin bayan Allah. Hadisi na gaba, an ibn Umar radiyallahu anhuma qala kunna natahaddasu an hajjatil wada wan nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bayna azhurina wala nadri ma hajjatul wada hatta hamidallaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa asna alayhi thumma dhakara al-masih ad-dajjal fa atnaba fi dhikrihi wa qala ma ba'asa Allahu min nabiyyin illa anzarahu ummata anzarahu nuh والنبيون من بعده وإنه إن يخرج فيكم إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ثلاثا ويلكم أو قال ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعد رواه البخاري wannan hadisin mai girma wanda ke cike da karantarwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu umar Allah yarda da shi su bi gaba daya da shi da ma'aifinsa khalifa na biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kunna na tahaddasa an hajjatul wada mun kasance muna tattaunawa akan hajji ta bankwana wan nabiyyu baina azhurina annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da mu shine baina azhurina ay yana tare da mu yana cikin mu hajji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi annabi yana tare da mu sai ya ce wala nadri ma hajjatul wada bu musancewa ba wannan ita ce hajji ta bankwana mu a tsammanin mu mun zo mun samu dama mun yi hajji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu koma da shi Madina kuma za mu sake komawa hajji ta gaba mu yi aikin hajji sai da yi hudu ba sai muka gane cewa yallahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine hajjin shi na karshe saboda abubuwan da ya hudi a cikin ainihin gudubin sa ba mu san cewa ba wannan ita ce hajji sai da hatta hamidallah har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gode mu Allah subhanahu wataala ai yace innal hamdalillah ne yana da cikin abin da ke farawa yayi godiya ga Allah yayi yabo ga Allah subhanahu wataala sai ya fara magana wannan kuma ladabi ne wanda a ko ina ya kamata alhamdulillah yanzu an samu shugabannin mu ba sa jin tsoron farawa da kalmomi na addini bismillahirrahmanirrahim da ho cewa alhamdulillahi rabbil alamin ka fara kar ka ji tsoro da kyaman cewa kai musulmi ne a ko ina kake wannan ita ce aqida amma duk lokacin da mutun ya riga jin cewa ni musulmi ne amma nan barin boye can ina je cikin mu mu bayyana a musulman harko ba haka ba suka yi ana gane su da cewa su musulmai ne a cikin kafirai ana gane su cewa su musulmai ne wajen kasuwan su su musulmai ne cikin mu'amalan su su musulmai ne cikin wanda suka dauki aiki a duk inda kake aqidanka tana tare da kai kar ka samu wani wuri ka rike wani wuri ka kirkewa a ko ina kake kai yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala za a baka kalma kai yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala ka bude magananka tare da ainihin zikiri me wannan kalmomin da ka hadi a sha'aninku ne in ku ba ku bude ni ina bude addini na ne kuma haƙi na ne haƙin ka ne wani wuri abubuwan ba wanda ya hana ka kawai kai ne kawai saboda kana tsoro wani kai ya ce a an saba musu wani kai ya ce an nuna shi a saboda duk abin da suke hadi ubangijinka subhanahu ce yayya boga Allah subhanahu wataala sannan summa zakara al-masih ad-dajjal a cikin hudubar sa ya ambaci fitinan dujjal Allah ya tsare mu da ganin dujjal fa atnaba fi zikrihi annabi yayawaita ya tsawaita wajen bayani akan ambatar dujjal wa qala sai yace daga cikin abin da yace ma ba'asallahu min nabiyyin kar ku ga na tsawaita yace babu wani annabi wanda Allah subhanahu wataala ya aiko illa anzarahu ummatahu fa ce wannan annabin yayi galgadi ya tsoratar da al'umman sa akan fitinan dujjal saboda babbar fitina ce shi dujjal in yazo je fitinin mutane fitinar su zan da kasan iska haka za ta watsu a cikin dan lokaci kada zai jarrabu za a jarrabu mutane da shi zai nemi wani da wani iyayenka sun mutu shekaru da shekaru kana so a tada maka su kawai ce su tashi sai su tashi kaga in ba kana da ƙarfin imani wace ina yanda yace shi Allah ne ya ku bi shi ku ce Allah ne yana da wuta da ainihin aljanna sai ce to duk wanda ya bi ni ga aljanna ta ga ta nan duk wanda kuma ya saba mini ga wuta ta idan kun samu kanku a lokacin nan kar ku yi imani da shi ubangiji shi kadai ne Ubangiji subhanahu wata'ala ido bata ganin sa, Ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai ne, Ubangiji ya daukaka ya shiga cikin zatin wani daga cikin bayin Allah, ya shiga siffan wani dan Adam ko wani abu, tsarkin sa ya daukaka, Ubangiji ya tsarkaka dai haka nan. Mu rike wannan. Ubangiji subhanahu wata'ala duk wata siffa daga cikin siffofin sa siffofi ne na kamala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yayin da ya muku barazana da wannan, in yace wannan wutar ce, ga wutar kuna gani ku shige ta, ba wuta bace, idan ku ne ke gani. Aljanna ce, wurin ni'imar ce, duk wanda ya shiga aljannar sa ya halaka. To wannan dujal ba wani annabi da yazo sai da ya tsoratar da al'umman sa. Sai yace babban sai yace anzarahu nuh, manzo Allah annabi nuh ya tsoratar da al'umman sa. Ainihin shine annabi manzo na farko yace ya tsoratar da al'umman sa akan sharrin ainihin dujal, wan nabiyuna min ba'di, haka nan annabawan da aka yi ta aikowa bayan sa. Annabi nuhu kaman matsayin kaka ne na biyu, bayan annabi adam ruwan tufani ya zo ya halaka duniya, ba wanda ya tsira sai wanda ya mi ya hubu sa wannan jirgin na ainihin annabi nuhu. Wa innahu in yakhruj fikum, sai manzo Allah ya ba mu labarin sallallahu alaihi wasallam, yake cewa idan dujal ya huto a cikin ku, idan kuna raye kuka samu ainihin kanku cewa dujal ya huto a cikin ku, sai ya ce fa ma khafi alaikum min sha'nihi, ba zai taba boyuwa ba daga al'amuran sa ku ga gane shi. Fa laysa yakhfa alaikum, ba zai ma taba boye muku ba, saboda mi anna rabbakum laysa bi'awar, ubangijinku ba mai ido daya bane. Wa innahu a'war, shi dujal idan shi guda ɗaya ne, ma'ana idan guda ɗaya ya mutu kaman irin idan da zai hori baya gani. Ainul yumna, kuma idan ma idan na dama, idan duk wanda kuka ga ya huto yana da awan cewa shi Allah ne, idan shi na dama a mace yake, idan ɗaya na hagu me yake gani, yake cewa ka anna ainahu inabatun safiya, kai ka ce wannan inabi ne wanda ya dullo a cikin ainihin idan, ma'ana ya mutu baya gani. Ala inna Allah, ma'ana za ku gane dujal da wannan fuskar, mun gane. Sai ya huce, sai ya ce ala, daga cikin huduban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ya ce ala, ku saurara, ku maido hankalinku zuwa gare ni. Inna Allah harrama alaikum dima'akum, Allah ya haramta muku zubda jininku. Wallahi zubda jini babbar fitina ce daga cikin fitinoni. Umar ya dawo Ka'aba yake cewa Ka'aba tana da girma, amma jinin mumini, haƙin mumini guda ɗaya yake girma wajen Allah subhanahu wataala. Idan ka ga zubda jinin mu, musamman ma ka zubda jinin bawan Allah ba tare da haƙƙi ba, diba abubuwan da suke faruwa a wannan duniya, ta yaya zaka danganta su da karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? Ta yaya annabin da idan ya tura runduna ya ce idan kuka tahi yaƙi, kakku yaƙi mace, kakku yaƙi yaro, kakku yaƙi bawan da ke cikin ɗakin sa yake bautan Allah subhanahu wataala, ko da ko ba Yahudi ne, ko da ko Kirista ne, kakku yaƙe shi ba daga cikin wanda zaku yaƙa. Idan ma yaƙi ya gama ku da abokanan gabanku, karku bayan kun yaƙe su, idan mutum ya sallama ya nuna kalmar shahada, ku bar shi ko da ƙarya yake. Idan kun kashe su, karku ku cancana gawansu kamar yadda kafirai suke yi, karku kona dabbobinsu, karku kona garinsu. Annabin da idan ya huto yaƙi, aka ji kiran sallah a ɓangaren wurin, wallahi ba za a je a yaƙe su, sai an aika musu mutane don a gane wannan gari, gari ne na musulmi ko gari ne na kafirai. Ya zaka haɗa shi da mutumin da zai kashe mutane cikin masallaci suna sallah? Idan ba a yaƙi mutane ba saboda jin kiran sallah, yaya za a yaƙe su kuma suna cikin sallah? Ya zaka manta wannan cewa babban abin da zaku kiyaye daga cikin zalunci shine zubda jininku. Wa amwalakum, da cin dukiyoyinku. Ka hurmatu yaumikum haza, kamar yadda wannan yinin na yau arfa yake da alhurma, to haka nan Allah ya haramta muku zubda jini, ya haramta muku cin dukiyoyinku. Fi baladikum haza, kamar yadda wannan yini yake da alhurma a cikin wannan gari na Makka mai alhurma. Fi shaharikum haza, a cikin wannan watan na Zulhijja mai alhurma. Ala hal balagtu, shin na isar da sako? qalu na'am sai wanda suke nan sahabban da suke nan gaba da suka ce na'am ka isar da sako sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma shahad allah ka shaida na isar da sakonka sai da ya hodi so uku allahumma shahad allahumma shahad sai ya ce wailakum kai canku ai waihakum kai canku bananku unzuru ku kalla mana nan ba cikin ainihin wanga yace ku kalla yanda al'amari zai kasance ko kuma ku jira ku ga yanda al'amari zai kasance ko kuma duk wanda Allah ya bashi ainihin tsawon rayuwa zai ga yanda al'amari zai kasance to amma duk yanda yake la tarji'u ba'di kuffara kar ku zamanto kafirai bayana kafirai bayana mi zaku alka aikata yadribu ba'dukum riqaba ba'din wani shashi ya rika bugun guyar shashi kar ku zamanto kafirai bayana ku rika yakin junanku mutun yana la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma ka zo ka yake shi kowace irin sabani ya ku samu kowace irin sabani kar kai tsammani cewa tunda a lokacin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sabani na fahimta to har duniya ta kare a kowannan sabani to kar saboda sabani kawai ka lauya ka ce jinin wani ya halitta jinin wani bai halitta ba ku rika ainihin zub da jinin ku wannan nau'i ne zalunci wani Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man zalama qaida shibri min al-ardi tuwiqahu min sab'i aradina duk wanda ya zalimci daidai da dani guda na kasa za a laulaya mushi wannan kamar daidai da dani guda kinnan a kwarkware sai ya tai har kasa ya zama kamar igiya a laulaye shi abin dar mungoro a gefa shi cikin wutan jahannama Allah ya tsare mu wannan yana bayani akan nau'i na ainihin kasa na inahili ko na gona ko na garka duk wanda ba ga baki inda ka saya an yi maka alama to kakka gusa wannan dutsen kakka gusa wannan dutsen kudi ba a yanda muka maida wa'ansu suka maida wannan abun kamar ba komai ba wani zai gusa dutsen yace in ma aka zo ku zo na yi rantsuwa ya rantse da Qur'ani kawai dan ya ci haƙoƙin mutane da farko abin da yayi zalunci ne wallahi yana can yana jiransa kuma ya ƙara rantsuwa da Allah subhanahu wataala akan cewa abin nan haka ne bakin gidanka karka ainihin huce bakin gonarka karka huce bakin ainihin garkarka karka huce bakin nan aka saida maka karka gusa iyaka iyakanku da kaza kaza in ma wani ne wani dutse ko mushashe ko wani abu ya gusa shi to mai gonan da ku biyu ku zo ku daidaita shi ni wannan dutse ina yake a ina ganin ne kai aje shi nan shikenan an sami yarjejeniya yarjejeniya wani kuma sai ya ce to ai wannan na gwamnati ne eh na gwamnati ne wannan hadarin sa kadan ne kun yi tarayya a cikin titi kun yi tarayya a cikin babban hili to amma gwamnatin ita take da haƙƙin saida wannan hili in ba haka ba amfanin kai zaman to amfani na lokaci amma ba mallaka ba kawo misali mutun yayi da kaliko gidansa zai amfani wani dan lokaci idan gwamnati tana son wannan hilin me za a yi za a kwashe wannan dakalin mutun ya shuka icce a cikin titin gwamnati zai amfani wani lokaci idan ana buƙatar wannan hilin za a cire mishi iccen sa babu wani haƙƙi da za a biya sa haka nan mutun yayi shago ko yayi rumfa ko yayi wani abu a cikin titi na gwamnati duk lokacin da ake son wannan titin za a iya kwashewa saboda haƙƙi ne na mutane gaba daya amma ya sanya yayi shago sai kashe asalin katangar gidansa sai hada da wannan shago yanzu me yayi ya gusa iyaka iyakan gidansa ga inda take ciki ya gusa ta tsako mu cikin titi ya zo wani gidan da ka gane shi ya dullo to wannan ka ci iyaka kamar yanda yake wannan hadari ne zalunci ne daga cikin ainihin zalunci Allah subhanahu wataala ya ainihin kare mu ya kare mu ni imanin mu kai karshen shayin ko da abi musa radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yumli lil zalim fa iza akhadhahu lam yuflitu thumma qaraa cha ubangiji subhanahu wataala yana talala ga azzalimi har lokacin da Allah ya damke shi ya kama shi da azabin shi lam yuflit ba zai iya kubuce mu ubangiji subhanahu wataala ba ina zaka iya kubuciya ubangiji yana cewa malil zalimin min nasir babu wani ainihin wani wanda zai taimake ka ina zaka iya kubucewa ga mala'iku sun lillumka ku sun gaggewa yaku sai ya karanto wannan ayat wa kadhalika akhazu rabbik haka nan damkan ubangijinka take idza akhaza alqura idan ya kama alqarya tana wahiya zalima ta zalimci kanta inna akhazahu shi damkan ubangiji alimun shadid mai radadi ne kuma mai tsanani ne idan kar kai zamani kana zalimci al'amurka suna ta budewa kaga kiyawa kamar kai karin Allah ah wallahi ta lalace ake maka karka kana ta zaluncin mutane ko ciwon kai ba kai wallahi ta lalace ake yi maka dadda Allah zai damke ka ya jarraba ka da wata cuta ko radda zaka koma gare shi to ba wanda zai kubutar da kai hadisi na ƙarshe an Mu'az radiyallahu anhu qala ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ni fa qala innaka ta'ti qauman min ahli alkitab zaka je kai samu wa'ansu jama'a daga cikin ahli alkitab fad'uhum aw nahur ko wanda zaka fara ya aike shi zuwa ga Yemen a matsayin mai da'awa anan akwai ainihin raddi ga mutanen da suke ganin cewa huta da ake yin wa'azi kamar mutane suna bata lokacin su ne don wani karar ya taba da hakikici kuna ta sa kudi ku tayi kawai kaza ku tayi kawai kaza kun ida da tanu kuna ba ku ida da tanu za a ji har ku samu damar huta to wai iya ida sa da tanu tun ba ubangijin tanu ba ai ba ka shiryar da wanda kaga dama ko ina dai kai dai ka je ka isar da sako ana cikin kiran mutane a garin Madina ana cikin kiran mutane tsakanin Makka da Madina duka gewayen akwai sauran bulbulin kafirai a wannan lokacin kuma aka aika Mu'az bin Jabal zuwa ga Yemen a ƙara ida sa gaba aganin ne yake yanzu wa zai shiryar da su ubangijin su da ya aika sashi yace to wanda zaka je ka iske mutane ne ahli alkitabu nasara ne wa ansu yahuda dama sun san akwai Allah suna da kuma littahi in ka je abudin da zaka fara kiran su shine shahadatu an la ilaha illallah ka kiraye su zuwa ga tauhidi su tabbatar da tauhidin saboda sun gurbata tauhidin su da cewa annabi Isa dan Maryam Allah ne da cewa Maryam Allah ce da cewa Salisu Salasa ka kiraye su zuwa ga tauhidi Yahudawa sun gurbata tauhidin su da cewa Uzair dan Allah ne sun gurbata ainihin tauhidin su ka je ka kiraye su zuwa ga tauhidi yace abu na farko suka ce musu kuma wa anni rasulullah ka kiraye su zuwa ga Muhammadu rasulullah annabi Muhammad manzo Allah ne fa inhum ata'uka lizalika idan kaga sun maka biyayya ko an samu mahi yawa sun maka biyayya sai ka je mataki na gaba fa alimhum anna Allah qad iftarada alaihim khamsa salawat ka sanar da su cewa Allah ya wajabta musu salloli guda biyar salloli guda biyar fi kulli yawmin wa layla a cikin kowane yini da dare zamu ga cewa kamar yini ne da sallolin dare kamar magruba da isha'i sallolin sahi kamar asuba da azhar da mi da ainihin la'asar to kamar yini da dare ne ake yin su gaba daya saboda daga rana ta fada an shiga mi an shiga kawai dare an shiga dare fa inhum ata'uka in suka yi maka biyayya suka yi sallah fa alimhum anna Allah qad iftarada alaihim sadaqatan Allah ya wajabta musu zakka wannan zakat tu'khadhu min aghniyaihim za'a amsheta daga ainihin masu kudin su faturaddu ala fuqara'ihim sai a maida ta zuwa ga ainihin talakawun su masu kudin da suke nan su za su bada wannan zakka idan kudin su ya kai zakka sai a amshi wannan zakkan sai a bayyana ta zuwa ga talakawun gurin sai ce fa inhum ata'u lidhalika idan suka yi maka biyayya ga haka fa iyyaka wa kara'im amwalahum kashedinka summa kashedinka da amsa mahi tsada daga cikin dukiyoyin su ko dukiyoyin da suka hiso kace ita za a amsa a bada zakka a kakka dauki dai ramon ma ko tsohuwa wanda in aka ba mutum ba ta yi amfani ka dauki zakka tsakiya kakka nemi uwar garke ko bijinin garke ko wani abu ka doka kace shi za a bada zakka kashedinka da haka nan in kai haka nan kai zalimci wattaqi da'watal mazlum ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunta addu'an wanda aka zalunta annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab wallahi ka ji tsoronta saboda batta da shamaki tsakaninta da ubangiji to ina mai cewa ka je ka gaya ma duk wanda kake gaya ma mutum a ce mushi Allah ya isa ba hinkari bane Allah zai kwatan mana kace an cinye je gaya mu duk wanda kake gaya ma wallahi ka ji tsoron wannan wallahi duk masu irin wannan karshen su ba zai kyau ba karshen su ba zai kyau ba kaji tsoron addu'an wanda aka zalunta shi wanda aka zalunta addu'an shi karbabbiya ce batta da shamaki tsakaninta da ubangiji subhanahu wataala direct kai tsaye take zuwa ga Allah subhanahu wataala kai tsaye take zuwa ga Allah subhanahu wataala nan hadisin karara yana karantar da mu hanyoyi na da'awa da mataki mataki kuma na wa'azi kowanne ana mushi wa'azi da kiran shi da duba da halin da yake ciki idan mai ilimi ne akan kaza sai ka huto mushi ta inda ya sani idan ainihin baya da ilimi sai ka huto mushi ta hanyoyin da za a iya gane gurin shine yanda za a cimma manufa idan ya fahimci wannan sai a je mataki na biyu in ya fahimci wannan sai a je mataki na uku haka nan al'amarin yake sannan a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kar mu zalunci sannan kuma mu ji tsoron addu'an wanda aka zalunta me yasa saboda addu'an wanda aka zalunta ba ta da shamaki tsakaninta da ubangiji subhanahu wataala abinda muka hodi daidai Allah ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah gafarta mana Allah shahi shi daga cikin ainihin littattafan mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh